بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jama'a musulmi, barkan mu da sake haduwa a wannan masallaci namu daga cibiyar Gadarul Hadisi Salafiyya ta Sunnatu Malaminmu Muhammad Awwal Adam Ash-Shahiru bil Albani Zariya, Allah ya gide shi kan shi da rahama. A yanzu da muke magana mun shiga daren Laraba, daren 4 ga watan Dhulqa'da, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1447, wanda ya daidai da 21 ga watan 4 shekarar Bature 2026. Wannan shine darasi mai lambar kasas na 41 insha Allah a cikin jerin biyar darussa na karatun wannan littafi mai albarka, صفه صلاه النبي صلى الله عليه واله وسلم من التكبير الى التسليم كانك تراها. ولقى الشيخ العلامه ابو عبد الرحمن محمد ناصر الدين ابن نور الالباني الله يجزيه بشر رحمه. اذا جماعه ما سو بيبي ما wannan darasi ba kuma ta ba a darasin da ya gabata yadda ba mu samu mu yi darasi a makon da ya gabata ba saboda wasu uzurori da suka gilma, muna masu baiwa masu sauraro na kusa da na nesa haƙuri na rashin samun gabatar da darasi insha Allah. A darasin da ya gabata an ba manta ba mun shiga kawai da bani ya fara bayani game da al-i'tidalu min ar-ruku'i wa ma yaqulu fihi, wato dagowa daga ruku'u da kuma abinda ake faɗi a yayin dagowa da kuma bayan dagowa. Mun fara tattauna matsalar da ke karkashin wannan gaba har inda muka fice a kan tahqiqin bayani wajen cewa duk sanda mutum yake sallah a matsayinka na kai kadai kake sallah ne ko kai ne limami ko kuwa amma mu ne mai bin liman sallah, a daidai wannan gaban da za ka yunkura ka dago daga ruku'u, to kowa zai faɗi kalmar sami Allahu liman hamida. Kamar yadda muka ji, ba raba aiki ake tsakanin liman da mamu ba. Yadda za a ji liman ya yunkura ya fara dagowa yana faɗin sami Allahu liman hamida, to haka kai ma da kake bin liman mamu kenan. Yayin da kai yunkura ka fara dagowa daga ruku'u, to da kalman da za ka taso kenan sami Allahu liman hamida. Kamar yadda wanda yake sallah shi kadai abinda zai faɗi kenan yayin da yake tasowa ko, to babu bambanci tsakanin liman da mamu da mai sallah shi kan. Ina fatan jama'a gane. Bayan ka tabbata a tsaye, ka gama tsayuwa tsaf, duk gaɓoɓinka sun koma mazauninsu, to kana a halin tsayuwa sai kuma ka faɗi rabbana wa lakal hamd. To kaga kowane gaɓa yana da abin da ake faɗi a ciki, don haka faɗin ɗaya baya wakiltar ɗayan. Liman idan ya ce sami Allahu liman hamida, to bai ɗauke mai bayan ya gama tsayuwa kuma ya ce rabbana wa lakal hamd ba. Mamu yayin da za su ɗago daga ruku'u cewa da suke sami Allahu liman hamida in suka miƙe bai ɗauke musu cewa sami Allahu liman hamida a yayin ɗagowa ba. Jama'a an fahimci wannan da ke ko? To wannan shi ne matsalar da muka gama tattauna a darasin da ya gabata. Mun ji ma'anar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muka karanta, da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innama ju'ila al-imam li tamma bihi, an sanya muku liman ne domin ku rinka koyi da shi a cikin abubuwa da ake yi na gaban sallah. Da haka da annabi yake wa idza qala sami Allahu liman hamida fa qulu allahumma rabbana wa lakal hamd. Mun ji fassarar wannan hadisin saɓanin yadda wasu suke ɗaukar fassarar shi, cewa ai an raba aiki ne tsakanin liman da mamu. Abin ba haka yake ba, kamar yadda muka ji daga manyan maluma irin su Imam an-Nawawi da makamancinsu, Allah maɗaukakin sarki ya ji kansu da rahama. To za mu yi wato ci gaba daga wannan gaba insha Allah, sai mu ji sauran bayanai da suke karkashin wannan gaba. Sai malam ya ce وزاد في حديث آخر بان دي كان wannan hadisi sai yace an samu wani karin labari a wani hadisin daban annabi sallallahu alaihi wasallam da yace idan liman yace sami Allahu liman amila sai ku ce rabbana walakal hamd sai yace yasma'u Allahu lakum Allah saukakin sarki zai ji ku wato zai ji abinda kuke faɗi na at-tasmi da kuma at-tahmid at-tasmi a wannan gaban shine cewa da ake yi sami Allahu liman hamda kalmar sami'a to da shi ake ainihin wato abbara wannan lafazi cewa at-tasmi idan aka miƙa kuma da ake cewa Allahumma rabbana walakal hamd alhamdu da ake yi a cikin wannan gaban shi yasa ake kiran wannan lafazi at-tahmid to duk sanda ka ji an ce gaban tasmi'i da tahmidi a sallah to ana nufin yayin dagowa daga ruku da kuma bayan tsayuwa to wannan hamdalan da ake yi domin fassarar magana shine sami Allahu liman hamidahu Allah madaukakin sarki ya ji wanda yake yaban shi yake gode mishi to sannan kuma sai a ce rabbana lakal hamd ubangijinmu yabo da godiya ina ma sun tabbata ne gare ka to wannan cewa da kake rabbana wa lakal hamd sai annabi yake cewa yasma'u Allahu lakum Allah madaukakin sarki yana jin wannan yabo da godiya da kake masa ina fatan gane ma'anan hakan shine yastajib du'a'akum zai amsa addu'anku jama'a kun fahimta ko sai yace fa inna Allah tabaraka wa ta'ala saboda Allah mabuwayi da daukaka qala ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana fadi a bisa harshen annabinsa kira da annabin Allah su tabbata a gare shi sami Allahu liman hamida Allah ya ji wanda ya ba mushi ya gode masa ina fata an gane wannan lafazin hadisi ya zo a cikin hadisin al-Imam Abu Musa al-Ash'ari Allah madaukakin sarki ya kara mushi yadda wanda al-Imam an-Nasa'i ya ruwaito shi a cikin al-Mujtaba dinsa haka al-Imam al-Tahawi shi ma ya ruwaice shi a cikin ainihin wato Mushkilul Athar cewa wa idza qala sami Allahu liman hamida idan wato liman yace sami Allahu liman hamida faqulu ku kara da cewa Allahumma rabbana lakal hamd Allah ubangijin mu yabo da godiya kan tabbata da gare ka sai annabi yace yasma'u Allahu lakum Allah zai amshi wato wannan addu'a da kuke yi jama'a kun fahimta ko to bayan nan sai malam yace wa 'allala al-amra bi dhalika fi hadithin akhar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kara fadin wani dalili ko wata hikimar da ke karkashin wannan jumla da ake fadi yayin dagowa daga ruku ni annabi yake cewa bi qaulihi sai yace fa innahu yadda al'amari yake shine man wafaqa qawluhu qawlal mala'ika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda lafazinsa da ya fadi a daidai wannan gabar ya dace da na mala'iku to Allah zai gafarta mushi zunuban da ya gabatar kafin wannan lokaci kaji daga cikin wuraren da yake samar wa mai sallah samun gafaran zunuban sa kenan an gane wannan dake ko kamar yadda muka ji a wajen fadin ani shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ani din shi ya dace da na mala'iku to Allah zai gafarta mushi zunuban sa ina fatan jama'a an gane to bari mu dauko daga cikin maganganun malamai da suka fassara wannan gabar mu ji me ake nufi da wanda lafazin zancensa ya dace da na mala'iku za a gafarta mishi qala al-hafiz ibn hajr al-hafiz ibn hajr da yazo cikin fathul bari karkashin wannan hadisin sai yace fihi ish'arun bi anna al-mala'ikata taqulu ma yaqulu al-ma'mum a cikin wannan hadisin to akwai jin cewa ashe mala'iku su ma suna fadin irin abin da ma'mu ke fadi yayin da ake sallah da haka da kai da mala'iku kuke fadin wannan lafazin har ma ka ji idan fadin ka ya dace da na mala'iku to an gafarta maka zunubanka wannan ya nuna kana cikin sallanka cikin natsuwa hankalinka na cikin sallan ba wajen sallan ba dan nan ka bada ainihin wato kula wajen fadin lafazin yadda manzon Allah ya karantar tare da za mu zo mu ji tanawwi wajen fadin rabbana laka alhamdu kaman kalmomi guda hudu yanzu nan insha Allah. To amma kari akan wannan sai malam yace wa qala ibn abd albarr, babban malami al-imam ibn abd albarr al-namri ne littafin at-tamhid yace al-wajhu indi fi hadha Allahu a'lam. Kaje da malamai kike aihi wato yin tawadu a gaban Allah. Yace wannan gabar abinda ni nake fahimta tare da Allah shine mafi sai. Kaga wannan shine yake nuna ashe malamai su ma kokari suke su yi bayanin abinda yazo a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko yazo a cikin ayan alqur'ani. Ina fata an gane. To da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake wanda zancen shi ya dace da na mala'ika sai yace abinda ni nake fahimta amma Allah shine mafi sani shine ta'zima qabli dhikri. A daidai wannan gaban ana girmama falalan ambaton Allah. Kaga ai sami Allahu liman hamida da kake cewa ambaton Allah ne. Rabbana wa lakal hamd ambaton Allah ne. To kaji ambaton Allah ka in ya dace da na mala'iku an gafarta maka zunubanka. Kaga ashe ambaton Allah na da falala. Wannan abu na farko kenan. Sannan sai yace wa annahu yahuqqul al-awzan. Sannan kuma ambaton Allah yana kankare zunubin bayin Allah. Daga cikin abin da za ka yi ka samu gafarar zunubanka shine ka ainihin wato ambaci Allah. Sannan sai yace wa yughfaru dhunuba. Sannan ana gafarta wa mutum zunubansa. Ko wa yaghfiru dhunuba, ambatan Allah na gafar, yana gafarta zunubi. Wa qad akhbara Allahu 'anil mala'ika annahum yastaghfiruna lil ladina amanu. Kuma Allah madaukakin sarki ya bamu labari a cikin Al-Qur'ani cewa mala'iku suna nema wa masu imani gafaran zunubansu. To daga cikin wuraren da ake samun gafaran shine nan. A sanda kuke sallah suna bibiyan wasu kalmomi da kuke faɗi a cikin sallar. To duk sanda naka ya dace da na mala'iku an gafarta maka zunubanka. Allah mai tausayi ne kuma Allah na kaunan bayinsa. Kaga kai abin da ma baka damu ba sanda kake faɗi. Ka duba in kana sallah wani baya jin wani abu in yana cewa sami Allahu liman hamida ko rabbana wa lakal hamd, amma su mala'iku suna nan suna lissafa maka lafazinka. In ya dace da naku to kana daga cikin waɗanda za a rubuta cikin waɗanda aka gafartawa. Jama'a an gane wannan dake ko sai sa ibadar sallah ibada ce mai muhimmanci kwarai da gaske. Nan fa baka riga ka yi da sallan ba fa gaba ɗaya ce kadai har ka samu gafaran zunubi. To ina kuma aka dauko gaba ɗaya sallah in Allah ya sa sallar ka ta dace da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma akwai ikhlasi a ciki, waye san irin ladan da zaka samu. Shi yasa a daina wasa da ibadar sallah. Za mu zo mu ji a can gaba annabi sallallahu alaihi wasallam saboda irin waɗannan muhimmancin da ke tattare da sallah ya hana mutum ya daina yin duk wani abu da zai abdara wasa ko kwaikwayon wani dabba cikin sallarsa. Da haka aka ce ka rinka yin sallar cikin natsuwa, ka rinka ainihin sanya khushu'i a cikin sallar. Sannan kana yi kana ainihin wato sifanta sallar ka irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Malami shi gaba da cewa faman kana minhu min al-qawli misla hadha bi ikhlasi. Da haka duk wanda ya faɗi irin wannan kalma na sami Allahu liman hamida ko rabbana wa lakal hamd tare da ikhlasi a cikin zuciyarsa wa ijtihadin kuma yana kokarin kwaikwayon sallar manzon Allah wa niyyatin sadiqatin sannan kuma niyyarka da gaske Allah kake yi wa wannan ibada babu riya babu sama. An fahimta? Wa tawbatin sahihatin sannan kana mai tuba zuwa ga Allah tuba ingantacciya. To ghufirat dhunubahu in sha Allah, za a gafarta mai zunuban shi in Allah ya yarda. كاذبا سيتي قال ومثل هذه الاحاديث المشكله المعاني البعيده التاويل اما مخارج نفسها واجب ردها الى الاصول المجتمع عليها. يتي غير waɗannan hadisan da suke da sarƙaƙiya da wahalar iya faɗin menene ma'anarsa. Yace to abin da ya kamata shine a maida zancen zuwa ga abin da malamai suka yi ijma'i akai. Me ya malamai suka yi ijma'i akai shine duk wani abu da ka ji lafazin shari'a ta ce alqur'ani ne ko hadisi to ka gudanar da wannan hukunci a yadda lafazin ya faɗa. shine al menene al nusus to yufassaru ala zawahiriha ana fassara naso shine a bisa zahirin su sai akwai dalilin da zai sa ai ta'wili amma yadda kaji anan manzon Allah yace duk wanda zancen shi ya dace da zancen mala'ika ko lafazin da ya fadi ya dace da yadda mala'iku suka fada to za a gafarta mai zulubin shi to ka fassara haka kawai sai kai shiru kakkai mai wani kwaskwari ma ka ce a abinda ake nufi ai idan aka lissafa sallolinka duka sai mala'iku suka auna shi wannan kaga duk ta'wili kake yi ka fadi yadda annabi ya fada kawai sai ka wuce abinda ma ne yake nufi kenan ka fahimci hakikanin ma'anar baka fahimta ba al-ilmu lillahi ilimi ba ke daina Allah ne sai malai yake kaza fitanwir aka yi zuwa cikin wato littafin al-kamilu al-hawali na yi wato sharrin muwaffa na imam malik aka sanya wannan zance na imam ibnu abdul barr Allah ya gafarta mashi sai mu koma sama sai ya ce wa kana manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yarfa'u yadayhi 'inda hadha al-i'tidali 'ala al-wudu' al-mutaqaddima fi takbirati al-ihram idan manzan Allah ya tashi dagowa in yana cewa sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd to yakan daga tafukan hannayensa irin yadda muka yi bayani daga tafukan hannayen tun a baya kusine yadda aka yi bayani ko aka ce duk sanda zaka yi kabbara to ana son ka daga tafukan hannayenka cikin tafin hannayenka su fuskanci al-qibla ina fata an gane ba wai mutum ya rinka yin shi irin na coge haka ko yana ta juya hannu a'a ka daga tafin ya tsinka ka miƙar da su su miƙe sama tafin kuma ya kalli al-qibla ka haɗe su kada ka wawware su duk mun yi wannan bayani ko sannan ka daga shi daura da kunnuwanka ko kafadunka haka ake daga hannu a sallah daga hannun da ake baiwa wanda ya yi shi lada to irin wannan ne amma irin wanda mutane kawai za a ga suna jajjefawa to ba a san da aka samu wannan ba Allah ya kyauta da haka sai malai yace wa kana yarfa'u manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance yakan daga hannunsa inda hada li'tidali a yayin wannan yunkurin dagowa daga ruku'u ala alwujuhi almutaqaddima fi takbirati alihram a irin yadda aka yi bayani shi yayin da kake kabbara harama da haka babu bambanci yadda ka daga hannu lokacin da ka shiga sallah to kada ya bambanta da yadda zaka ci gaba da daga hannu a cikin sallarka amma ka san da yawan mu masallaka muka bambanta ta farko mutane za su yi zaka ga kowa yayin shi da kyau amma daga wannan to sauran abin da ya sawaka kawai ake Allah ya kyauta sai ni kokari ne rinka kiyayewa wannan na daga cikin maida hankalinka cikin sallar da zaka yi ka rinka lura da duk abin da kake yi ya zama kana cikin hayyacinka ba wai sai ka gama sai a ce me kai sai ka ce a me ma nayi ka rab kana baka san me kake yi ba to kai ba ka daga cikin waɗanda za su samu irin waɗannan falalan Allah ya kiyaye malai yake wa yaqulu wa huwa qa'imun yayin da ka daidaita a tsaye kamar yadda muka fara bayani tun baya sannan sai ka ce kama marra alifa shi ma yake kamar yadda bayani ya gabata da wuri awwalan na daya kana iya cewa rabbana wa lakal hamd wato kace ubangijinmu shine rabbana ko sai kace kuma yabo da godiya da ma ka tabbata na kai ka sa wawu ya tabbata ana iya karin haka rabbana wa lakal hamd kuma kana iya cire wawu din sai kace me kenan rabbana lakal hamd ya tabbata kuma an gane ko duk wanda ka fadi daidai ne wannan shine na farko malai yace wa taratan yaqulu rabbana lakal hamd kun ga ya cire wawu din ko sai yace bijuni alwawu ba tare da wawu ba to har ila yau bai kare ba kana kuma iya yin kari a wajen wannan kalmar wa ahyana wani lokacin sai mutum ya ce allahumma rabbana wa lakal hamd kaji ne aka kara yanzu allahumma to shi ma ya tabbata yadda kaji din nan haka sahabbai suka bada labarin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kai wani lokacin ya ce rabbana lakal hamd wani lokacin ya kara wawu rabbana wa lakal hamd wani lokacin sai ya fara fadin allahumma ma kafin ya faɗi wannan sai ya ce allahumma rabbana wa lakal hamd tare da wawu kuma yana iya cire wawu din kamar yadda zamu ji sai ya ce allahumma rabbana lakal hamd ya tabbata kaji hanyoyi ɗayan hudu duk wanda kai yayi daidai jama'a kan tona da koko da shi yace wa tarata bidunha wani lokacin babu wawu bayan da yace zaka iya cewa allahumma rabbana wa lakal hamd taratan bil wawu wani lokacin za a yi za wawu wa taratan bidunha wani lokacin babu wawu sai ka ce allahumma rabbana lakal hamd jama'a an gane ko da haka duk wannan da ka ji mutane suke yi duk daidai ne yanzu da dama mun aka tambaye mu mu cikin wannan guda hudun wanne muke yi wani fa zai ce kai hanya ban ma sani ba kaga hankalin ka ba shi cikin sallah to ake duk abin da kake yi a cikin sallah ka rinka yi alal wa'i kana sanadin me kake faɗi yanzu da aka yi da sallah da ka tashi daga ruku'u wanne ka faɗa rabbana walakal hamdu ne koko rabbana lakal hamd koko allahumma rabbana lakal hamd ko allahumma rabbana walakal hamd to a shahid dai duk wanda mutum ya faɗa daidai ne to a irin wannan yanayin ƴan uwa masu albarka shine kamar yadda muka yi ta bayani a baya kun ga akwai saɓani tsakanin lafuzan ko to irin waɗannan saɓanin ne ake cewa babu matsala ikhtilafu tanawu'in saɓani ne na nau'i duka ya tabbata daga manzon Allah to irin waɗannan kai ma abin da ake so ka rinka yi kana sassaɓawa lokaci bayan lokaci idan a wannan sallar ka faɗi rabbana mai wawu walakal hamd to in ka zo wani lokacin sai ka faɗi rabbana da mara wawu lakal hamd idan ka faɗi allahumma rabbana a wannan sallar lakal hamd sai ka faɗi allahumma rabbana walakal hamd a wannan sallar to haka ake son ka rinka sassauyawa kana tattaunawa to irin wannan saɓani ne wa masu albarka kamar yadda muke cewa idan kowa ya yi wanda ya sawwaka ba laifi amma saɓanin da yake tazad wato suna dukan juna wannan ya ce eh wannan ya ce a'a to a irin wannan ba a cewa a irin nan ba a cewa duk wanda kai yayi dole kai ɗaya ka bar ɗayan to wanne za ka yi sai ka duba wanne ne ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai sai ka tsaya a kanta saboda manzon Allah shi ne wakilin Allah da Allah ya aiko da haka duk abin da aka iya tabbatarwa daga gare shi to shi ne kadai abin yi ɗayan da bai tabbata daga manzon Allah ba sai ka bar wa mai shi kuma mai shin nan kowane ne ku kiyaye ko da Abubakar ne Siddiq ne ba ƙarshen ta kenan ba a cikin al'umman nan babu mai falala da daraja bayan manzon Allah kamar Abubakar to ko da Abubakar ne yayi wani abu amma ya saba wa da manzon Allah to anan ba za a kalli Abubakar a matsayin mai falala ba falalan shi anan babu saboda falalan annabi muke kallo jama'a ana fahimta ko amma idan aka samu wajen fahimtar bayani shine malaman kowa yayi ijtihadin sa kuma ba a samu dalilin da ya nuna na wani ya fi na wani a cikin su ba sai ka ce su kowa anan mujtahidi ne wanda ka gamsu da nashi ijtihadin in ka dauka yayi jama'a an gane yadda ake mu'amalantar sabani ko saboda wasu suna gaza fahimtar inda ake maida hukuncin sabani zuwa ga manzon Allah shi kadai sai ka ji suna cewa to ai malam wane ma ya ce kaza yanzu ba a duba wane ne wannan tunda dai abin da ya saba wa na annabi to amma kamar yadda muke cewa in ba sabawa ba ne to anan malamin ya cancanci a saurare shi a kalle shi musamman idan abin da ya faɗi shi ma ya dogara ne da wani maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar a ina kamar za mu zo mu ƙara ji a can da mun fara tattauno shi a baya shine inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai faɗi kalma kaza cewa idan mutum yayi kaza yayi to wannan kalma sai su malaman sai su ainihi wato fahimce shi gurgurdan ijtihadin shi wannan ya fahimci kaza wannan ya fahimci kaza ina misalin wannan hadisin salla a banu quraiza annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa sahabbai la yusalli anna ahadukum yace illa fi bani quraiza la yusalli anna salat ahadukum salat al-asr illa fi bani quraiza kada dayan ku yayi sallar al-asr sai a bani quraiza an dawo yaki ne bayan sallar azhar kafin al-asr annabi yace kowa ya kama hanya kawai ma haɗu da ku a wani kurera la'asar ma a ɗan za ku to ana cikin tafiya sai lokacin la'asar ka yi to a nan sai wani sabai suka ce mu tsaya mu yi sallah sai wasu suka ce a'a annabi ya ce kada mu yi sai a can sai mun kai inda za mu sai wasu suka ce a'a annabi na nufin kawai mai gaggawan tafiya ne amma bai ce in lokaci ya yi kan mu tsaya mu yi sallah ba waɗancan suka ce a'a mutum da annabi ya ce in lafi bani kurera sai mun isa su kuma waɗancan suka fahimci a'a annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa faɗin wani abu da zai sa a ƙi yin sallah a lokacin shi ba da haka su suka tsaya suka yi sallah a hanya waɗancan kuma sai da suka isa can dan suna tsoron kada kafin su isa can lokacin sallar ya fita to da annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso sai suka kawo mishi wannan rahoton to ya manzo Allah ka ji abin da ya faru mun taho a kan hanya lokacin la'asar ya yi wasu mu suka tsaya wasu suka ƙi tsayawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku da ba ku tsaya ba me yasa kace kai ka ce kada mu yi sai mun zo wani kurai ba ku kuma da kuka tsaya me yasa lokacin sallah ya muna tsoron kada ya fita sai manzo Allah ya musu murmushi duka sai kau da kai akan maganganu jama'a ku sai ne dake ko kaga anan a zahiri sun yi sabani amma sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da su a kan wannan to irin wannan idan malamai suka yi to ba a zargin malamai wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza tahada al-mujtahid fa asaba falahu ajran wa idza tahada fa akhta falahu ajrun wahid idan malami yake kokarin gano abin da yake daidai kuma Allah ya sa ya dace sai a bashi ladabi idan da ya kokarin gano wanda ya kuskure duk da haka sai an bashi lada daya an gano wannan da ke ko to musamman waɗannan irin sabani inda ake daukar shi zai sauki wajen masail da suke na furu'a su kiyaye musamman ina ƙara maimaitawa idan ya tabbata malami ne rabbani wanda tsoron Allah shi ya bayyana kuma kokarin dacewa da sunnar manzon Allah shi ya bayyana to duk inda yayi ijtihadi ba a wanke kalar da shi a ce maganar shi maganar kaza wala Allah kai abin da ka fahimta kila shine ma kuskure kuma an gane wannan da ke ko za mu zo can gaba inda za mu ƙara tattauna irin wannan kabiya insha Allah to amma abin da muke cewa a nan kaga duka waɗannan kalmomin rabbana walakal hamd rabbana lakal hamd allahumma rabbana walakal hamd allahumma rabbana lakal hamd duk an tabbatar daga manzon Allah ko to duk wanda kai a nan yayi kuma abinda aka fito kai ma ka rinka yi kana tattanza ina fata an fahimta Allah ya sa mu dace sai malai yake cewa wa taratan biduni hako wani lokacin babu wawu Allahumma rabbana lakal hamd wa kana ya'muru bidhalik kuma manzon Allah ya umurin cewa haka za a rinka faɗi duk sanda aka dago daga ruku'u fa yaqulu annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace idza qala al imam duk sanda liman yace sami'a Allahu liman hamida yabo da godiya a Allah madaukakin sarki ya ji wanda ya yaba mishi kuma ya gode mishi fa qulu sannan ku kara da cewa Allahumma rabbana kaji inda Allahumma yazo a nan kenan ko lakal hamd kai nan ba a faɗi wawo din ba wannan hadisin na daga cikin hadisan da al-Imam Ibn al-Qayyim ya dogara da su shi kuma yace in an zo faɗin irin wannan ne Allahumma to ba a sa wawo sai dai kawai ka ce Allahumma rabbana lakal hamd in ka ce Allahumma rabbana walakal hamd ka saba wa annabi kaji irin maganar da muke ko saboda ne shi wannan kadai ya gani ko ya iya tunawa kan da yake faɗin magana amma a daidai lokacin me wawun din ya tabbata daga manzon Allah kuma hadisi na nan cikin sahihul bukhari abun mamaki ibn al-qayyim kuma ya haddace sahihul bukhari amma kuma da yazo wannan hadisin sai ta ainihin wato sa ya rakkana kenan za a ce ko dan adanci bai tuna wancan ba da aka ce a cikin zadul ma'ad da take karanta zadul ma'ad yace ba a cewa Allahumma rabbana wa lakal hamd za mu karanta zance zaka ji kadan daga cikin maganganun da malamai suke yi annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa innahu domin yadda al'amarin yake shine man wafaqa ta'minuhu ta'min al-mala'ika duk wanda wato fadin amin din sa yazo daidai da yadda mala'iku suka ce amin gufira lahu ma taqaddama min dhanbi, za a gafarta mishi abin da ya gabata a cikin zunubansa. To nan kuma kaga sai aka yi maganar amin anan madadin a man wafaka qawluhu da muka ji a can, ko qawluhu qawlal mala'ika. Hadisin dama guda ɗaya ne, to an dauko shi ne tun daga baya har aka zo annan, da haka ya zo akan fadin amin, kuma ya zo akan fadin sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamd. An gane wannan da ke ko? To gashi bari ku ji a wancan zancen. Malam yace ثم قال الحافظ في شرح هذا الحديث الحافظ ابن حجر العسقلاني الله مدوكين سركي يجي كشي رحمة ده يجو وجن ونن حديث حكم كافو مزوجة مدير جبايا اندي اجي لمبا تأكو اكو ولك الحمد سيجي ان انكار ابن القيم انكار دا الامام ابن القيم يي اكو فتو واو اوجن اللهم ربنا ولك العمد في الزاد أتني كافن سشعر ربنا زاد المعاد تيتي لصحة هذه الرواية الجامعة بين اللهم والوا هرر تيوا رواية تهدى تكانا اللهم دكما فأم واو تا إنغانتا تيتي ذهول منه كنت ما كان أقول زانياني كوا يساديش كتكوري نعم فتا أنغاني نيسا مالا إليا تبتن تيوا ابن قيم يأي كتكوري أما رجا حديث يأتي بتر رجعني kuma an gane wannan mutum ko so a irin nan ne muke cewa mutum ba zai ce ai saboda ibnul qayyim malami bane kuma ya ce ba a faɗi to ba za a faɗa ba, sai a ce to gashi ya tabbata an ce annabi ya faɗa, so ba zai yi a koma wa zance ibnul qayyim ba ana, saboda kaga ikhtilafi ne anan tazad annabi an ce yayi shi kuma ya ce kada ai, zai yi a hada wannan sabanin ba zai yi ba. Ina fatan jama'a an gane. Da aka ce mana yake cewa la yajuzu an yughtarra bihi, baya halatta mutum ya rudu da maganar Ibnul Qayyim a irin wannan wajen. Me yasa? Sai ce li thubutiha fil Bukhari, saboda ya tabbata a cikin sahih Bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yana hada Allahumma da kuma walakal hamd wa ghayruhu da ma wasu littafan ko wa ghayrihi da wasu littafan, walidhalika ta'ajjaba minhu az-Zarqani, shi yasa babban malami az-Zarqani da ya zo cikin littafin sharhul mawahib sai ya nuna mamakin shi akan maganar Ibnul Qayyim. Dan ka karanta yadda Ibnul Qayyim ya yi magana cikin Zadul Ma'ad da authority cewa ba a faɗi, za ka ɗauka bai tabbata daga manzon Allah ba. Shi yasa malam Zarqani sai ce ni ko ina mamakin Ibnul Qayyim, me yasa ya faɗi irin wannan magana? Wa radda alayhi al-Hafiz fil Fath, sannan Ibnu Hajar shi ma da ya zo cikin Fathul Bari ya yi wa Ibnul Qayyim raddi a kan wannan kuskuren. An gane wannan da ke ko? Sai ma da yake cewa wa kad akhraja al-Bukhari wa Ahmad aiza, Imam al-Bukhari kuma ya sadda hadisin haka Imam Ahmad min turuqin an ibn abi zayd an sa'id bin al-maqburi an abi hurairah radiyallahu anhu qala, ta hanyar Ibnu abi zayd daga malaminsa malam sa'id na makabarta daga malaminsu Abu Huraira Allah ya kara mushi yadda. Abu Huraira yake kana nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, manzon Allah kira da amincin Allah tabbata gare shi ya kasance, idza qala duk san da ya faɗi sami Allahu liman hamida a cikin sallah qala, sai kuma ya kara cewa Allahumma rabbana wa lakal hamd, kaga ya tabbata gurin tabbata ba ya tabbata ga hadisi ingantacce, da haka ya tabbata wancan kuskuren sai a tabbatar wa Ibnul Qayyim cewa shi kuskure, kuma a nema mishi gafara, kuma a gane cewa dan adanci ne ya same shi ba wai ganganci yayi ba, saboda kokari shi ma kada ya bari mutane su yi abinda annabi bai yi ba, shi sa yake kada a yi. Allah ya sa an fahimta. To amma kuma duk da haka ce kuskure, Allah ya gafarta mishi da mu baki daya. Da haka sai yake cewa wa kad wajadtu lahu tariqan ukhra akhrajaha an-Nasa'i, wannan hadisin ma da na ƙara bincikan hadisin na ƙara bibiyan hanyoyin sai na samu cewa Imam an-Nasa'i ya ƙara fitar da wata hanya. Wa Ahmad, haka Imam Ahmad an Abdurrazzaq, daga malam Abdurrazzaq as-Sanani kenan, qala yake haddathana Ma'mar, malamin mu malam Ma'mar ya babu wannan hadisi, an Zuhri, daga malam Zuhri an Abi Salama an Abi Huraira, daga Abu Salama dan Abdurrahman dan Awf, daga Abu Huraira Allah ya kara mishi yadda yake كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذا الله كيرا لهم شاء الله ثبت عليه يا كفتي إذا رفع رأسه يا إندي أبو كنكا من الركوع إلى الركوع قال تيتي اللهم ربنا ولك الحمد هذا يأتي اللهم كما يفعل واو ذاك يا ثبت تباين ونن سيمال يتي تو يا إندي كجم جم ونن kafin ka tafi ruku'u a afwan daga ruku'u sai sujuda ko kafin ka yunkura ka tafi sujuda to ya tabbata kuma har ila yau manzon Allah yake yin karin wasu zikirorin kuma kana jin sifatul salatin ko shine malai yake wa kana qaratan wani lokacin bayan manzon Allah ya faɗi ɗayan guda hudun nan to yazidu ala zalika yake yin karin wasu zikirin akan rabbana lakal hamd da haka wannan ya nuna ashe ba lallai da zaran mutum ya ce sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd ko rabbana lakal hamd ko allahumma rabbana wa lakal hamd ko allahumma rabbana lakal hamd ba kana gama fadin wannan kawai sai kuma kai kabbara ka tafi sujuda ba akwai wasu zikirorin da annabi yakan karawa to amma kuma ka lura da kalman da yake yace wa kana taratan shi kuma wannan karin ko wasu lokacin ne shi ma kenan ashe wannan ya nuna daga gama rabbana walakal hamd idan mutum ya tafi sujuda shi ma ya tabbata tunda ba ko da yaushe bane wani lokacin annabi yakan karawa wani lokacin kuma yakan iya wucewa kai tsaye jama'a ana fahimta to me annabi ke karawa wani lokacin ga sai khamisa na biyar annabi yakan cewa mil as-samawati wa mil al-ardi وَمِلْأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ kaji wannan tsarin kalma min as-samawat yayin da ka dago kace allahumma rabbana ya ubangijinmu abun bautan mu lakal hamd yabo da godiyar da muke yi dama na kai to sai ka sifanta wani irin yabo da godiya sai ka ce mil as-samawat yabo da godiyar da ya cika sammai wato adadin godiya da muke maka ya Allah ya cika sammai wa mil al-ardi sannan ya cika kasa haga ba karamin godiya kake yi ba ke sannan wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd sannan yabo da godiyan da ya cika kai jimma abinda ya wannan ci sama da kasa bayan su ya cika shi in ma akwai wani abun bayan su to yabo da godiyan ya cika shi ina fatan jama'a ku yi da to wannan shine ƙarin lafazin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin wani lokaci in kuma ba wannan ba akwai wani lafazin kuma da Annabi yake iya sauyawa to kaga ashe wajen ƙarin ma akwai lafazi daban-daban da haka kai kana iya jin wani wata rana bai faɗi wannan da muka karanta ba to bari ka zo ka ji sauran da aka iya faɗi a madadin wannan ana fahimta ko sai ce wa imma ko kuma Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ƙara da cewa sai ce sadisan na shida mil as-samawat kaga dai kaman wancan ko wa mil al-ardi wa mil ama bainahuma to kaji bambancin shi wancan in kace mil as-samawat wa mil al-ardi sai kace wa mil ama shi'ta min shay'in ba'd amma shi wannan kafin ka ce wa mil ama shi'ta min shay'in ba'd sai kace wa mil ama bainahuma yabo da godiyan da ya cika tsakanin sama da ƙasa kaga wancan kace abin da ya cika sama wannan abin da ya cika ƙasa to tsakanin sama da ƙasa ba sai kace abin da ya cika shi shi ma sannan kuma sai kace wa mil'a ma shi ta min shay'in ba da kuma yabo da godiyan da ya cika abin da ya Allah kai ka san shi ma bayan waɗannan da na faɗa to din nayi maka su ya Allah kun ji lafazi na biyu to ko ka faɗi wancan ko ka faɗi wannan duk daidai ne akwai kuma ƙari har ila yau wanne ne wa taratan yadhifu ila zalika qawlu to ku kiyaye wani lokacin bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tsayan wancan guda biyu da muka ji yanzu ko to yakan ƙara musu wannan ba wai wannan gaban yake ba a akan waɗannan din ne sai kuma ya ƙara Allah ya sa jama'a ana fahimta da in baka kiyaye ba to ba za ka gane yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sai ka dauka kowanne yake takudawa a'a komai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan tsari yake yi ka dago daga ruku sani Allahu liman hamida تأتي ربنا ولك الحمد فيك في ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد كذا ما قلنا هو وانك جدا ما قلنا كان ايه كارا وانا مين زر باكت انك انت هو طيب فيتي وتارة يضيف الى ذلك قوله وانا لو كنت هنا كارا اكون ذن تنشي فيتي اهل الثناء والمجد لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد هذا بدا نبيك تشكا ساوا هو وانت دين هو wannan sai cika sa da wannan kenan kun mutum ya take ta iya wancan yayi kun kuma ka kara da wannan to nurun ala nur jama'a an fahimta ko ahla sana'i wal majd Allah da muke yabawa muke godewa dama shine ma'abocin yabo da jinjina ma wanda yake cancanci a yaba musu a jinjina musu sai Allah to Allah kai ne ma'abuci wannan yabo kai ne ma'abuci wannan jinjina jama'a an fahimta ko sannan me sannan la amani'a lima a'taita ya Allah babu wani abu da ya isa ya dakile ko ya hana abinda ka bada ya Allah da haka idan Allah ya baka arziki wallahi babu wani mahaliki da ya isa ya dace maka wannan arziki bai isa ba wallahi idan Allah ya kaddari abu kaza naka ne ba wanda ya isa ya hana ka mulki ne ko malanta ko sarauta ko menene jama'a wallahi indai Allah ya mika maka shi ba wanda ya isa ya hana ka kaga idan mutane na sanin abin da suke fadi a cikin sallah ko wallahi ko da yake za ka ga mutane na cikin nutsuwa da kwanciyar hankali ka san abin duk da yake naka ba wanda zai iya hana ka shine kake cewa la mani'a lima a'taita sannan wala mu'tiya lima mana'ta babu wanda ya isa shi kuma ya baka abin da Allah ya hana Allah ya kaddare ba za ka yi mulki kaza ba wallahi da duk duniya za ta tawo akan su dora ka akai ko wallahi ba za ka yi ba za ka yi ba kuma an fahimta wannan da kyau ko saboda abin na Allah ne قل اللهم مالك الملك ابننا الله ne da haka wanda ya ga dama yake ba idan yake ba naka bane ko bai baka ba ko ba wanda yake baka kaga dan Adam ne ya san wannan zai rinka wahalar da kai shi zai rinka zuwa yana shiga haƙƙin mutane saboda kawai yana neman wani abu la jin ba za kai ba Allah ya samu da shi sannan wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddi duk wani wanda yake jin yana da wadata ko yana da dukiya ko yana da mulki ko yana da ƙarfi ko yana da duk abin da kake tunanin mutum in yana da shi zai ji cewa shi ne protected wallahi wannan abin da yake da shi ba zai iya tsinana mishi komai a wajen Allah ba idan Allah ya nufe ka da ainihin wato hukuma duk abin nan da ka mallaka ba zai iya tare wannan hukuman da Allah ya shirya maka idan Allah ya shirya kama ka duk abin da ka mallaka ba zai iya tare kamun da Allah zai maka an fahimta ko shine ma'anan la yanfa'u zal jaddi al jaddu anas bi ma'ana wato as sultan wal azama wal hazz wal ghina wa ma ila zalik wadata ne wani ainihin wato isa ne wani mulki ne wani ƙarfi ne ba wannan shine abin da mutum yake ji da shi ba wallahi idan ka je gaban Allah duk waɗannan abubuwan ba za su nuna maka ko shine la yanfa'u zal jaddi zal jaddi min kal jadd na fata an gane wa taratan bi idafati to wani lokacin har ila yau akwai shi bari mu karasa bayanin da ke karshen wannan dan naga wannan yana da ƙarin abubuwa da dama to ku duba wani magana da malam ya dauko mana anan bayan da ya fara da ya tattauna maka dukkan waɗancan matsaloli ya kawo maganganu daga manyan maluma su Imam Ahmad da makamancin su sai ya ce wasu malamai sai suka ce wannan ƙari da ake yi akan rabbana walakal hamd to a sallar nafila ne kadai banda farilla haka wasu malamai suka ce an gane wannan da ke ko amma maganar su ba shi da ainihi wato dalili kwakwara da zai goyi bayan shi. Ya tabbata annabi yana yin ƙarin a sallan farilla kuma yana yi a nafila. Malaman da suka tafi akan wannan ra'ayi shi ne suka bi dacewa don dalili ya tabbatar da haka. To a sallan farilla ne ko a nafila za ka iya ƙara waɗannan a kan rabbana walakal hamd. An gane ko? Wasu kuma suka ce idan a sallar jama'a ne, idan liman ya yi kai ma mu ba za ka yi ba. Shi ma wannan baku dalili a kan haka. Saboda tun farko mun ji cewa annabi ya umarce mu cewa dukkanmu mu yi sallah irin yadda yake yi. To tun da annabi ya yi, da liman da mamu kuma an ce duk mu yi koyi da annabi. Da haka in liman ya yi, kai ma mamu za ka yi. Ina fata an fahimta. Amma idan ya kasance yayin da liman ya ɗago, bayan kai ma ka yi sami Allahu liman alhamdu rabbana wa lakal hamd. Kafin ka fara ƙarin sai liman ya tafi rukuu. Kaka tsaya to ka ce kai sai ka yi. Allah ya sa an fahimta. Liman ya riga ya tafi next action. To sai ka haƙura ka tafi. Tunda dama ana iya tsayawa iya nan a tafi. Amma in liman ya tsaya bayan ka ce rabbana wa lakal hamd bai tafi ba, to kai ma mu sai ka ƙara da wannan. Shine maganganun da malai ya tattauna ala. An fahimta ko? To ana iya ƙarawa a farilla ko nafila, ana bin liman ne ko kai kaɗai kake sallah, duk ya tabbata insha Allah. Sai malai yake cewa gashi saboda faɗin Annabi sallallahu alaihi wasallam malai yake cewa sallu kama ra'aytumuni usalli ko? Sannan kuma ya ce inna ma bi'ila al-imam li yutamma bihi. Kar ku manta an ce duk an sanya liman ne da aka raka koyi da shi ko? To idan limaminka ya ƙara da waɗannan lafuzan kuma kai ma ka iya sai ka ƙara. To in ka ƙara ba kai kuskure ba kuma ba ka ɓata sallaka ba. To ga ma'anan wannan la yanfa'u zaljad minkal jadd din nan da muka ji. Sai ce bil fathi ala sahih al mashhur. Haka zaka karanta da yi wa ainihin wato kalmar jimu din fatha. Kama kala nawawi, kamar yadda al-imamu nawawi ya ce, me yake nufi? Sai ce wa huwa al-hazzu wal-ghina. Abinda ake nufi da zaljad, wanda yake da iko, shi ne wanda yake da wani rabo na wani abin alfahari ko abin nuna isa, wal-ghina da wadata. Wato yana da dukiya, yana da arziki, yana da wadata. Wal azama ko kuma wani wanda yake da wani girma, girma na matsayi ko girma na mulki ko girma na sarauta. An fahimta ko? Da shi yake wa sultan da kuma na mulki ko sarauta. Ai, to ma'anan wannan shi ne la yanfa'u zal jadd zal hazzi fi dunya bil mali wal walad. Duk wani wanda yake da wani abincin kawo a nan duniya na kuɗi ne ko ƴaƴa. To kuɗin nan da ƴaƴan nan la yanfa'u, ba za su iya amfanar da shi su kare shi daga azabar da Allah zai kama shi da shi ba ranar lahira. An fahimta ko? Sai ya ce wal azama was sultani minka hazzuhu. Ko kuma mutumin da yake da wani girma na matsayi ko girma na mulki ko sarauta, to ba zai iya kare shi daga ainihin wato kamu da Allah zai mishi ba in bai yi wa Allah biyayya ba. Ai la yunjihi, kun gani ko? Waɗannan abubuwan da ya mallaka a duniya ba za su tseratar da shi ba. La yunjihi hazzuhu minka, abin da ya mallaka ba za su iya tsare shi daga gare ka ba ya Allah. Wa innama yanfa'uhu wa yunjihi al'amalu salih, abin da kadai mutum zai tsira da shi shine idan yayi aiki na gari. Ya ka kai aiki na gari, wannan kawai shine tsiran ka gaban Allah. Kamar yadda Allah madaukakin sarki a cikin Al-Qur'ani yake cewa al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Allah yake wannan wallahi kayan ado ne kawai na nan duniya, amma meye abinda zai amfani ka a lahira? Allah yake wal baqiyatu as-salihat, wato kayan da ka taskace waɗanda suke wanzuwa shine ayyuka. Allah yake khairun inda rabbi, shine mafi alkhairi a wajen ubangijinka. Ka duba wancan mutumin shi ma da ya zo yana yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fankama. Allah yake a faraita alladhi kafara bi ayatina wa qala madha la utayanna mala wa walada, yake ni da nake da ayya da dukiya in ma an je mala'ikun da za a ce su kama ni sai in ba su kuɗi, in ce nawa ne ajiya? Ya ɗauka nan duniya ne wallahi, bai san al'amarin lahira ba. Allah yake afala alghaiba an ittakhadha inda arrahmani ahada, kai wannan yana da hankali kuwa ya leko Allah gaibu ne ko ko sun yi wani yarjejeniya ne tsakanin shi da Allah kai Allah da kansa yace kalla bar wannan zancen wallahi abin ya wuce da kake tunani zaka jama'a mutum ya daina jin cewa yana da wani abu na dukiya a nan duniya ko mulki ya dauka wannan shine kawai alaman ya tsira a lahira ba shi bane kai aiki na gari kawai Allah ya sa mu dace to kamar yadda muka ce sai malai yace wataratan yakunu bi idafa wani lokacin kuma ana iya ƙara wannan lafazi cewa mil as-samawati wa mil al-ard kage yanzu ya dauko maka daga farko kenan ko wa min ama shi'ta min shay'in ba'd ahla as-sana'i wal majd ahaqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abdun allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u zal jadd minka al jadd kaga an dauko maka cikakken lafazin da akan karawa wani lokaci to wannan lafazin ne shine kana iya rabawa ji kana iya kara wasu kalmomi ko ka rage su gurgurdan abin da ya tabbata an fahimta ko wataratan yaqulu fi salatil layl to kaga inda aka samu abin da annabi yake fadi amma a sallar dare idan sallar dare ne annabi ga abin da yake cewa li rabbi alhamdu li rabbi alhamd yabo da godiya dama sun tabbata ga ubangiji na to wannan kalman kaji kalma ɗaya ko to shi ne annabi zai ta maimaitawa kuma zaka ji wani lokacin maimaitawa ma har sai annabi yayi da yawa sai wanda zai yi sai ya kusa kamo tsayuwar da yayi a karatu amma iya abin da zai ta maimaitawa kenan gashi yace yukarriru zalik annabi zai ta maimaita wannan li rabbi alhamdu li rabbi alhamd حتى كان قيامه نحو من ركوعه الذي كان قريبا من قيامه الاول فايوان da zai bayar ruku'u dadewan sai ya kusa kamo dadewan da yayi a cikin ruku'u kuma dama mun ji cewa dadewan da yayi a ruku'u ya kusa kamo dadewan da yayi a karatu kaga ba karamin dadewa bace ne ko wa kana qara'a fi bayanin ma a cikin karatun kuma annabi ya karanta suratul baqara kaga ko da adadin ayoyi ne kamar yadda muka buga mana misali a baya suratul baqara da ayoyi 280 haka ne ko to ko da baka dade irin tsayuwar karatun ba amma ka ce ka maimaita lafazin so 200 da wani abu kaga ba karamin tsayuwa ba ai ba sai ta ce wallahi rabbi alhamd li rabbi alhamd ka kara maimaita li rabbi har sai kai 100 har sai kai 200 har sai kai 280 kana tsaye kaga annabi na dadewa a tsaye kenan صلى الله عليه وعلى اله وسلم عاشرا na 10 shi ma wannan a sallar a salloli duka hadda na dare duka nabi kan iya karanta su rabbana walakal hamdu kaga shi ma an dauko daga farko ko hamdan katiran tayyiban mubarakan fi kaga duk wannan godiya da yabon shi ake sifantawa yabo da godiyar da muka yi gare ka ya Allah yabo ne da godiya ne yawa kaji saboda yawan su aka ce sun cika zammai sun cika kasai kai ko cikin masallacin da aka ce yabo da godiya sun cika guda nawa ne ai da yawa ko to shine hamdan katiran yabo da godiya ne mai yawa sannan tayyiban ya Allah tsarkaka ku kuma muka yi maka ba mu yi maka wato gurbatacciya ba mun tsarkake wannan yabo da godiyan gare ka ne kadai ya Allah ba wanda muke wa irin shi sai kai shine tayyiban sannan mubarakan ne cike da albarka an fahimta ko mubarakan fi wanda albarka take da yawa a ciki wani irin albarka mubarakan alaihi wanda kai ma kai wa wannan yabo da godiyan albarka akai ya Allah kama yuhibbu rabbuna wa yardahu aw yarda kamar yadda ubangijinmu yake kauna kuma ya yarda wato irin yabo da Allah yake kauna kuma ya jira shi shi muka yi wa Allah wa qala rajulun wata rana wani mutumi ya taba yin wannan lafazin da kaji yanzu dinna kana yusalli wara'ahu sallallahu alaihi wasallama ba'da ma rafa'a ra'sahu min ar-rak'ati wa qala kaga wannan hadisin yana ƙara tabbatar da maganar can da muka faɗi cewa koda a bayan liman kake kai ma kana iya ƙarawa in liman ya baka daman ka ƙara ga wani mutumi a bayan manzon Allah yake sai shi ma ya faɗi irin wannan lafazin kuma da annabi ya yi da sallah annabi ya jinjina mishi kaga inda kuskure ne annabi zai ce karkasa ki amma sai annabi ya tabbatar da shi yace wa kana rajulun yusalli wara'ahu wani mutum ya taba yin sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba'dama rafa'a ra'sahu ba'dama rafa'a sallallahu alaihi wa alihi wasallam ra'sahu min ar-rak'a wa qala bayan da manzon Allah ya dago kansa daga rak'a mana daga ruku'u sai annabi yace sami'a Allahu liman hamida ubangiji Allah ya ji wanda ya yaba mushi falamman sarafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yayin da annabi ya yi da sallan gaba daya sai annabi ya yi yace manil mutakallimi anifan wani ne wanda ya yi magana a baya na yanzu da muke sallah fa qala ar-rajul sai wannan mutumin wanda ya faɗi wannan lafazin ko sai yace ana ya rasulullah ni ne ya manzon Allah fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai manzon Allah kira da annabi Allah tabbata gare shi yace laqad ra'aytu bid'ata wa 30 malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwalan manzon Allah yace wallahi hakika na ga mala'iku 30 da wani abu kaji mala'ikun ma ba ɗaya ba ba biyu 30 da wani abu suna rige-rige su zo su ainihin wato rubuta wannan lafazin da ka ƙara bayan da ka dago daga sani Allahu liman hamida kowa na san shi zai fara rubutawa ya kai rahoto wa Allah saboda irin tsaftan da kalmar ke da shi hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda to suna rige-rigen kowa na san ya fara rubutawa ina fata an gane wannan shine abubuwan da mutum kan iya karawa bayan ya ce sami'a Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd kuma ka ji irin wajibin yadda ake iya zaben wanda za a kara kuma mun gane wannan dake ko Allah ya daukakin sarki ya samu dace yan uwa masu albarka ane mana isharar lokacin mu ya riga ya cika da haka zamu jalin zamun a wannan karatu na mu a daidai wannan gaba sai in Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi inda mallam yake ifalatu hadha al-qiyami wa wujubu litni inani fihi wajibin mutum ya tsawaita wannan gaban wato wannan gaban da in ka dago to ana ainihin wato san ka tsaya ka yi shi da tsayi gurgurdan abinda ake bukata a wajen kuma idan ka tsaya din wajibi sai ka samar da natsuwa sabanin irin yadda zaka ga masallata da yawa gudu-gudu sauri-sauri kamar ana tsikaran mutum wani ko tsayuwa mai kyau ba zai yi ba sannan kawai sai kaga ya wuce sujuda to rashin wannan yana bata sallah jama'a wajibi ka samar da natsuwa ka kuma tsawaita wannan tsayawan bayan ruku'u gwargwadon abin da zai ishe ka ka faɗi waɗannan kalmomi na yi wato waɗannan ambaton Allah da ake yi bayan dagowa daga ruku'u wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am ko hawo yayi farilla gaske a sallan farilla kun gane abinda malai ya fitar a ciki kaga da aka ce mamu da yake a bayan manzon Allah kaga yana bin annabi sallallahu alaihi wasallam a sallah ne ko ba zahiri zai nuna a bayan sallan farilla da aka wannan lafazin kana iya yin shi a bayan sallan farilla hamdan katiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda kuma kana iya tsayawa iya hamdan katiran tayyiban mubarakan fi ina fata an gane duk wanda kai ya tabbata insha Allah Allah ya samu dace kuma musulmi muna ga kowa fatan alkhairi muna kuma addu'a Allah ubangiji ya kara mana albarka a rayuwarmu ya kara mana fahimta a cikin addinin sa ya ba mu ikon tsayuwa akan bin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a bisa yadda magabatan mu na kwarai suka yi ni wato tsayi da wannan muke wa kowa fatan alkhairi muke cewa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله